Assalamu alaikum. Masu aro barkamu da wannan shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau zamu duba ikirarin wani kwamiti da ya zargi babban bankin Najeriya CBN da fada wasu makudan kuɗin shigar gwamnatin Najeriya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarki da Hashim Gunar. Gabannin fara bitar shirye-shiryen mu na shekarar 2022 mai ban kwana. Kwatsam sai ga bayanan zargin rufa-rufa a kudaden caji da bankuna ke tarawa Najeriya. Da dan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji Kazaure ya nuna takarda mai dauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari da ta ba su hurumin bankaduwar rashin gaskiya a lamarin. Gudaji Kazaure wanda an tabbatar ya daga cikin ajin yan majalisar wakilai da kan gana da shugaban Najeriya. Ya kira taron manema labaru inda yake shugaban ya bashi amanar aikin ya kuma sanya babban daraktan hukumar tsaron yan sandan farin kaya magaji bici da tsohon kwamishinan yan sanda na Kano Muhammad Wakili da ministan shari'a da ministan kudi da dai sauransu a matsayin yan kwamitin inda Gudaji yake shine sakatare.
Sunana Honorable Muhammad Gudaji Kazaure dan majalisar tarayya mai wakiltar Kazaure Rolugo yan kwashi. Binciken mu yayi bincike akan trillion 89.1 da biliyan 100 sune kudin da muke bincike wanda sun isa a biyawa Najeriya bashi har ƴaƴan mu su mora. Shugaban kasa ya soka cikin mutunci cikin daraja kuma abin da yake ta fama kenan yana fuskantar matsala daga mutanen da ke kusa da shi domin ba ci gaban su suke so ba nasarar su suke so ba abin da suka samu na duniya suke so su tsira da shi. Abun duniya suke so su samu, abun duniya suke so su tsira da shi, sun samu abun duniya, yanzu kokari suke ya za su tsira da shi, babu ruwansu da martabarsu. Wanda ya shi ya kawo mu karkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa, in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani, in masa bayanin me muka gani, me muka binciko, nawa muka gani. Wannan account din da CBN suke takama da shi, domin mu abun da muka sani, wannan kuɗi dala billions 171 da suke investors account kudin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala biliyan 1 a ce SS ba su sani ba. Dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya invest din kudi suka kai wannan adadi zai sanar da security ko security ba su sani ba. To ya kai haka ta da dala biliyan 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba. Kuma investor su wani investor ai na ka samu wannan kudin a Najeriya kudaden mu ne da ake tarawa na charges banda abubuwan da banki suke koyewa ba za ba gwamnati dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana bin mu bashi ba wasu ƴan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya. Wannan shine dalilin da yasa muka ce zamu sanar da ku ƴan jarida ku sani ga abin da ake ciki. Kuma zuwa sati mai zuwa Allah ya yarda takaddun da muka baku yanzu za mu kara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba. Sannan muna kira da mai girma shugaban kasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba. In ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne. Muna yi ne don martabarsa don darajarsa don saboda 'yan Najeriya don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu.
Gudaji ya yi zargin an kange shi daga ganawa da shugaba Muhammadu Buhari don kar ya samu damar yin bayanin halin da ake ciki don kar a kori gwamna ya nitsale daga mukaminsa. Ga hira da filin ciki da gaskiya ya yi da shi.
Gudaji Kazaure ta ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi ya zo ya yi bayani amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo. Shin har ma kuka nemi a ranar wataƙila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne? A kori da gida ke kasi ma canza wannan fasalin kuɗin da ake yi saboda maganin kwamitin nan ne me yasa ka faɗi haka?
Abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban kasa ne ya samu wannan aikin kuma kasa ba a san aikin da muke ba mun fito mun faɗa ba. An kirkiro canje wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda trillion 4.5 aka kashe su babu dalili. Saboda haka a yau wannan canje kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne, a dakatar da bincikenmu, a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya. Maimakon bincike da muke yi, shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canje kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu. Mu kuma nan ana dakile mu, an hana mu mu ganshi. Wannan shine dalili. CBN ta ce canje kuɗi ne saboda wannan binciken trillion 89 da billion 100 da muke yi. Shi yasa aka kirkiro wannan. Sannan akwai wasu policies, wasu dokoki da CBN take ta daukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike na mu.
Amma guda bisa zaure kai a wajenka shi gwadonin emirkle gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan.
To abin da ke faruwa ya nuna haka, domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki share a bankuna, ya mallaki ma bankuna ta ƙarƙashin ƙasa. Abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su. Sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa, domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce 20,000, so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki, su ake so a karya. Sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke POS, kusan mutum miliyan 18 a Najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS, su ɗauko cash wanda yake bukata su bagi ya ɗan sallame su suna samun abinci, su ma ana so a kashe.
Kun so da ku cafke shi a ranar da kuka yi shi a ofishin hukumar BSF, shin me ya sa yi haƙuri kuka ba da bailinsa a lokacin?
Abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu. Ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Najeriya a Amerika, shi da Minister of Finance za su je su yi break. Na biyu, baya da ƙoshin lafiya, akwai magungunansa da yake sha a gida. Na uku, jininsa ya hau, hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a ajiye. So wannan ta sa hankalinsa ya tashi. Shi kuma da yake shi DG mai adalci ne, mutumin kirki ne, baya son fitina, sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike, ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar, amma ya duk takardun da muke bukata da kuma san da aka ce ya dawo, shine muka sake shi a Beni. Yanzu haka a zaman Beni yake.
Yawwa, to a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin ka yi masa waɗannan bayanan. Shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne?
To a waɗanda ni dai waɗanda suke nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa, na farko dai ɗan uwana protocol shi yake kai ni, kuma shugaban ƙasa ya ce min duk sanda nake bukata in zo in gan shi in biyo ta gurinsa. Kuma yake da yanuwa nake so ma ya haɗa ni da shi, nace shi zai haɗa ni da shi saboda shi yake kai ni. Nace bai kamata in tsallake shi ba, farko shi yake kai ni, kuma yanzu in nuna wani kaga ba gidaje ba, kuma yayana ne gidanmu ɗaya, saboda haka na dogara. Amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban ƙasa, domin ta hanyarsa nake ganin shugaban ƙasa, kuma shi shugaban ƙasa yake in gani in zan gan shi. Shi ya ce da ni ba zan ga shugaban ƙasa ba, ba kuma caye ba zan ga shugaban ƙasa ba, caye na dai na ganin shi ni kadai, sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gan shi a kwamitance, wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a ɓadda takardar. Tunda ni tun da nake zuwa na gan shi ne ya ba da wannan kwamitin, daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin. Daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin. Kuma sai da ya ce min amana, amana, amana har sau uku. Ya gaya wa DGSS amana, amana, amana. Sai sa muka riƙe wannan amana. So na yi mamaki da aka hana ni aikin irin wannan babba da zai taimaki shugaban ƙasa a biya duk bashin da ke ƙasar nan. Dala ta karye, farashin komai ya sauka, a samu sauƙin rayuwa. Irin wannan aiki da na sadaukar da rayuwata, kullum ana yaƙata, ana ta mitin a kaina a kan rayuwata. So amma a ce an dakatar da ni, an hana ni zo in gaya maka. So wannan shine abin da yake tsorata da ni.
Gwamna Emisere a lokacin bayanan sauya fasalin ya ce naira tiriliyan 2.7 cikin naira tiriliyan 3.2 da aka buga na hannun jama'a ne, da hakan ke yi wa tattalin arziki zaman ƙasa, don haka matakin zai sa kuɗi dawowa bankuna. Kazalika Emisele ya ce hakan mafara ce ta daƙile karɓar kuɗin fansa daga ɓarayin daji.
These challenges primarily include: 1. Significant hoarding of banknotes by members of the public. with statistics showing that over 85%.
Gwamnatin Emefiele ya ce waɗannan kalubalen sun haɗa da gagarumin tattara takardun kuɗaɗen banki da jama'a ke yi. Kuma alƙalama sun nuna cewa sama da kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ke zagayawa ba sa cikin lambunan bankunan kasuwanci.
Of course, in circulation are outside the vaults of our commercial banks.
Filin ciki da gaskiya ya tinta ofadar shugaban Najeriya kan ikirarin wannan kwamiti. Amma fadar shugaban kasa ta bakin mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta musanta aikin kwamitin da bayyana cewa hatta yawan kuɗin da ake magana ya fi ƙarfin dukiyar kasa. Ko a ce hasashen ya saba wa hankali. Masu sauraro, idan mai duka ya kai mako mai zuwa, za mu fara bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku har zuwa ƙarshen wannan shekara mai karewa. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Almel Hikaya, ni Sarki Alhashin Jimal ke cewa mu kasance lafiya. ¶¶